Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki, muka saki dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 22 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji yadda almundahana da sama da fadi da dukiyar al'umma ke ci gaba da gurgunta Najeriya, yayin da hukumomin yaki da almundahanar ke cewa a rika ba su bayanai a ga aiki.
Dan saboda mu kadai ba za mu iya hana cin hanci da rashawa da almundahana ba a kasar nan. Duk aikin da ake yi al'umma sa ido, abinda sai ga bas gane ba, su zo su same mu su gaya mana mun sa abinda za mu yi.
Za kuma a ji yadda ambaliyar ruwa ta hallaka mutane da dama tare da haddasa barna a dabagaren jamhuriyar Niger. Kamar kowane hantsi na ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ga cikakkun labarin. Shugaban Ukraine ya buƙaci a ladabtar da Russia kan yakin da ta yi da jama'arsa ba bisa ka'ida ba. Yana mai shaidawa shugabannin duniya cewa za a tilasta Moscow kawo ƙarshen yakin da ta fara. Zelensky ya ƙara da cewa tilas ne Moscow ta gane kuranta saboda mamayar da ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairu da tashe-tashen bama-bamai da suka biyo baya, tare da bayar da rahoton irin ta'asar da ta yi wa al'umarsa waɗanda suka yi sanadin kashe dubbai da kuma raba miliyoyi da muhallansu. Yayin jawabin nasa wanda ya yi ta yanar gizo a ranar Laraba, Zelensky ya yi magana cikin harshen Ingilishi kusan tsawon rabin sa'a. Matarsa, uwar gidansa Olina Zelenska, da firaministan ƙasar da ministan harkokin wajen Ukraine da jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya sun kasance tare da shi yayin wannan jawabi. Ita dai Rasha ta aike da mataimakin jakadanta da wani ƙaramin jami'in diflomasiya don su sa ido kan yadda muhawarar ke gudana a zauren majalisar. Shugaban Amurka Joe Biden ya soki Vladimir Putin kan mamayar da ya yi wa Ukraine a jawabinsa da ya gabatar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da shugaban na Rasha yake ƙara haɓaka ƙoƙarinsa na yaƙi da kuma yin barazanar ɗaukar fansa ta hanyar amfani da makamin nukiliya. Da yake jawabi ga taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya anga a New York da safiyar Laraba, Biden ya yi amfani da gadabin jawabinsa wajen yin Allah wadai da Moscow. A wani abu da ba a taɓa gani ba tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, sa'o'i gabanin shugabannin duniya su hallara a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Putin ya sanar da wani gangamin kiran fararen hula 300,000 da suka samu horon sojoji, inda ya sha alwashin bin duk wata hanya wajen ganin ya kare ƙasarsa. Lamarin da ya haifar da fargabar yiwuwar amfani da makamin nukiliya. Biden ya soki barazanar da Putin ya yi ta amfani da makamin nukiliya a kan nahiyar Turai, inda ya kwatanta lamarin a matsayin yin watsi da haƙƙin da ya rataya a wuyansa na daƙile yaɗuwar makamin nukiliya wanda ƙasashen duniya suka rattaba hannu a kai. A halin da ake ciki kuma, fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi na yunkurin sanya farar hula su yi yaƙi a Ukraine, kamar yadda wata ƙungiyar 'yan sanda ta sanar a ranar Laraba. Ƙungiyar sa ido ta OVD Info ta kirga akalla mutane 1,332 da aka tsare a gangamen da aka gudanar a birane 38 na ƙasar bayan jawabin da Putin ya yi da safiyar jiya Laraba ga al'umar ƙasar. Zanga-zangar ita ce mafi girma da aka yi a Rasha tun bayan wacce ta ɓarke bayan sanar da tsoma bakin da Moscow ta yi a Ukraine a watan Fabrairu. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yaki da almundahana da handame dukiyar al'umma da gwamnatin kasar ke ikirarin yi a tsawon shekaru 7 da ta yi ya kasa hana waɗannan al'amura afkuwa a muhimman cibiyoyinta. Hasali ma hatta hukumar gwamnati ta yaki da cin hanci da rashawa ICPC ta ce ta gano almundahana a ayyukan mazabu na 'yan majalisar tarayya sama da naira biliyan 300 a sassan kasar, inda a saukutu kawai ma ta bankaɗo ayyukan da aka ɓoye ba a yi wa jama'a ba na fiye da naira biliyan 3. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir.
Lokacin demokuraɗiyya ne ya kamata 'yan ƙasa su amfana da ayyukan raya ƙasa da cigaban al'umma, domin ko bayan ayyukan da gwamnonin jihohi ke tsara aiwatarwa a kasafin kuɗin da suke yi a kowace shekara, 'yan majalisar dokokin tarayya ma suna da ayyukan mazaɓu da suke sakawa cikin jadawalin ayyukan da za su aiwatar a mazaɓunsu, kuma gwamnati ta ba da kuɗin aiwatar da ayyukan. Duk da yake a Najeriya wasu 'yan majalisa na aiwatar da ayyukan yadda ya kamata, wasu kuwa akan samu tangarɗa ta almundahana wajen aiwatar da ayyukan. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya kaɗai, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC ta ce ta bankaɗo wasu ayyukan mazaɓu na 'yan majalisar tarayya da aka yi almundahana na fiye da naira biliyan 3. A cewar shugaban hukumar a Sokoto, Garba Tukur Idris.
Sokoto, kamar yadda ka sani, a ko'ina a Najeriya abinda duk muke ganowa kusan ɗaya ne a ko'ina. Akwai inda za ka gani an yi anda a forming na project wanda za mu kwabarin na kuɗin, kamar yadda muka yi a Dangeshuni about 2 months ago na wani water project and sanitation. The same thing, wata hudu baya a nan Sokoto, mun sealing premises a Kebbi, mun ensuring an rarraba kayayyakin empowerment su pumping machine, fertilizer da motorcycles. Bara mun yi irin wannan aikin a Gada.
Wani abu da hukumar ta ICPC ke ganin kan iya taimakawa wajen rage yin almundahana da ayyukan da ya kamata a yi wa jama'a shine waɗanda aka yi wa ayyukan su riƙa sa ido yadda ya kamata, da mai ayyukan da ake gudanarwa da dukiyar gwamnati ayyukan su ne.
Idan muna son mutane su key in su shiga cikin wannan al'amari, don saboda mu kadai ba za mu iya hana cin hanci da rashawa da almundahana ba a ƙasar nan. Duk aikin da ake yi al'umma sa ido, abinda sai ga bas gane ba su zo su same mu su gaya mana mun san abinda za mu yi.
Duk wani aiki da za a aiwatar ga jama'a zai fada cikin farfajiyar wata ƙaramar hukuma, sai dai shugabannin ƙananan hukumomi sun ce ko za a aiwatar da ayyuka a yankunan su ba a sanar da su, duk da yake su ne mafi kusa da al'ummar su. Kamar yadda shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya harshen jihar Sokoto, kuma shugaban ƙaramar hukumar kin Sokoto ta Arewa Mustapha Shehu yake cewa
ba kawai a zo a yi abu ba a tahi, kai baka san abin da aka yi ba. Don haka ya kamata duk abin da za a yi cikin ƙaramar hukuma ya zama to ƙaramar hukuma officially tana da bayanin ga abin da za a yi, kuma ta san ga yadda za a yi shi, kuma ga don abin da yasa za a yi shi.
To kowa yarda kan jama'a akan sanin cewa ayyukan da ake aiwatar musu da dukiyar gwamnati nasu ne kan iya kawo sauyi ga almundahana da ake yi wajen aiwatar da ayyukan, kamar yadda hukumar ICPC ke fadakar da jama'ar. Tambayar kina da niwa mai sharhi akan lamuran yau da kullun, Professor Bello Bada, inda ya amsa da cewa
ba su iya domin tun warko ga asawo su ciki ba, ba a nuna suna da muhimmanci ba, ba a nuna dukiyar ƙasa ta su bace a yi musu abin da ka zama ci gaba gare su, ba a nuna musu ba, domin kana ji kana gani ba su iya tambaya koda wakilansu akan cewa wakiltaka da kuka yi mana me kuke yi.
Cin hanci da rashawa dai da jimawa masana ke fadar cewa shine babban abin da durƙusar da Najeriya, idan aka kwatanta da arzikin da Allah ya baiwa ƙasar da kuma cigaban da take akai a halin yanzu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Agai da Muhammad, yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Mai shigar da kara a jihar New York ta tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa na duniya da uku daga cikin 'ya'yansa manya da hannu a wata gagarumar zamba ta fiye da shekaru 10 ta hanyar kara darajar kadarorinsu na biliyoyin daloli don amfanin kansu. A wata kara mai shafuka 220 da aka shigar a kotun kolin jihar New York, babban mai shigar da kara a jihar Letitia James ta zargi tsohon shugaban na Amurka da yin ƙarya akai-akai kan bayanan kuɗinsa da ya ƙara darajar kadarorinsa don samun amfani a harkokin kasuwancinsa don samun laminin banki da ƙimar inshora, yayin da kuma ya rage ƙimar wasu takaddunsa don samun rangwame a fannin haraji. James ta ce Trump ya samu dala miliyan 250 na kuɗaɗen da bai dace ba, kuɗin da a yanzu take son kamfaninsa na Trump Organization ya sadaukar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce miliyoyin 'yan Pakistan na ci gaba da zama cikin mawuyacin hali da kuma buƙatar agajin gaggawa, yayin da suke ƙoƙarin farfaɗowa daga ambaliya mafi muni da ta afkawa ƙasar cikin ƙarni guda. Kusan wata guda bayan bala'in ambaliya ya yi ɓarna a Pakistan, manyan sassan ƙasar musamman a kudancin lardin Sindh na ci gaba da nutsewa a ƙarƙashin ruwa. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki tsawon watanni 6 kafin ruwan ya koma baya a yankunan da lamarin ya fi ƙamari. Hukumomin jin ƙai na rige-rigen kai agajin gaggawa ga mutum miliyan 33 da ambaliyar ruwan ta shafa, amma hanyoyi da gadoji da dama sun lalace ko kuma ruwa ya tafi da su, lamarin da ya katse hanyoyin kaiwa ga yankuna da dama.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda wato da magaran kamar sauran sassan ƙasar da dama ta gamu da mummunar ambaliyar ruwa mai kisa da matuƙar ɓarna. Tamar Abari gare ki.
Malam Shaibu da Lawan Malam Ayya na daga cikin magidantan da suka rasa iyalansu.
Daki ya rushe kuma nan daga ruwan sama ne, kuma Allah ya aiko shi. Kuma lokacin da ya rushe ina ciki da iyalina, mu biyar ne. Eh ne babu rai a cikin
ni ne mala Lawan Malam Ayya kwarai ko an samu mutuwa kuma da jin ciwo tunda yare biyar ne biyu sun rasu. Yanzu dai an ta dora ta biyu, kuma ɗaya tana likita, ɗaya kuma yana nan an sa shi wancan gidan aji. Eh to shi dai wannan dai ba matsala hanyar ruwa ba ce, kawai kadara ce dai Allah ya kawata. Tunda daki ko tsagabayya kawai lokacinsu ne kawai.
Suma daga nasu waje masu unguwanni ba su yi ƙasa a gwiwa ba, sun bayyana faruwar lamarin kamar yadda Akabil Laminu baruma na unguwar alkali ya bayyana.
Kwarai kwanan sun kacin masamu gida wanda mun je mu gani da idan muɗa goma wanda suka zube kankafin ga kan ɗaki. Akwai wanda Hadija wanda ake ce Madi, ita ce Allah sai ga ɗaki ya faɗa mata, sai Allah mata cika. Su uku ne, su biyu a baranda ita a ƙulle take, ta kuma ƙulle ce ta faɗo ta riye ta duka. Su kuma wa'innan sai ɗaya ta ji a kawaɗa.
Malam Ali Ɗan Dudu shi ne magajin gari na shiya ta biyu, inda abin ya fi ƙamari ya tabbatar da hakan, inda ya ce suna nan suna ta ƙoƙarin ganin sun ciwo kan wannan lamari tare da neman taimako na masu hannu da shuni.
Shi ne abin ya kawo mana wani abu wanda za mu iya cewa ma kamar alluba, saboda cikin garin da magaran gabaki ɗaya an samu wajen mutum 10 wanda suka rasu, da sai kuma rugujewa gidaje. Wanda gidajen a wannan gamin gidajen da suka zube ba su da adadi. Yanzu haka zaman da muke muna tsiman safiyar fanfe su zo da ke 'yan kwana-kwana da ke a wuyansu ne ya rataya a yi wannan lissafi. Za mu gama su kowace unguwa tare da barumanta su je duk mutumin da ya samu hatsari ko kuma wata asara a bisa kan wannan, da rugujiyar gidaje da baki ɗaya a yi risansi kuma a tura mai. Insha Allah.
To kamar an kuka tattara su kuka yi wannan raskwana ko kuma risan sama, menene kuke musu? Akwai wani agaji da kuke kawo musu?
To nan take fi sabilillahi a nan take babu wani agaji da ake badawa, sai dai su wannan 'yan kwana-kwana in suka yi a restrikin mutanen nan gabaki ɗaya sai su tura shi Yamai, kuma cikin gaugawa daga can sai a aiku sunayen mutane wanda aka amince da cewa lalle an tabbatar da wannan abu da suka samu. In ya so gwamnati tana ba da agaji, akwai masu hannu da shuni suna ba da agaji, akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu sukan ba da wasu abubuwa.
To yanzu lokaci ne na komawa makaranta nan ba da jimawa ba, kamar akwai wani tanadi da kuka ma waɗannan mutane da yake mutanen suna da yawa kuma a makarantun suke.
To dalilin haka gwamnati ta yi tsinkaye, dalilin waɗannan mutanen wanda suke ciki aka ƙara lokaci na komawa makaranta, dalilin haka ne ma muke ƙara kira ga masu hannu da shinu su ƙara taimaka mana.
Yanzu haka dai hukumomi da ma'aikata na kwana-kwana na ci gaba da lissafin gidaje da ma irin asarar da aka yi. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Lokaci ne da zan dan koma gefe guda Suleiman Barma ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Ghana na daga cikin kasashen da ke samun bakuncin nakasassu daga Najeriya da Niger sakamakon abinda suke kira kulawar da suke samu daga wajen jama'ar wannan kasa. A irin haka ne wasu makafi suka tare a birnin Kumasi da sunan zumuncin da ke tsakanin su da sarkin makafi, kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata. Duk da irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen dora 'yan siyasa kujerun da suke a kansu, nakasassu ba sa morar gwagwarmayar da suke wa jam'in siyasa. Wannan shine abin da zamu mai da hankali a kansa a kashi na biyu na hirar wakilin sashen Hausa Hamza Adam da wani makaho dan asalin gundumar Madawa ta jamhuriyar Niger da wani dan jihar Sokoto mai mukamin walin sarkin makafi na jihar Ibadan.
Ina kalmar da muka fuskanta kamar irin Lagos, Kano, yawanci da an ce a zo a kama almajirai, a kama almajirai. Kuma idan ka bincika gwamnati ko bangaren dukkan shugabannin mu, babu wani tallafi ko na miskar da tun yake zo hannun mu. Bale ma a ce an tallafa maka da wani abu wanda za ka samu ka rike kanka, ka rike iyalinka. Lokacin zaɓe kawai suke neman mu da ƙuri'an mu. Amma kuma bakin lokacin zaɓen ya wuce sun yi watsi da mu.
Sai na fahimta yanzu da ake tunkarar zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wato wakilai a tarayyar Najeriya. Shin a iya samun wasu 'yan siyasa su tuntube ku a nan Ghana ku je ku kada ƙuri'a a Najeriya?
Majority suna tsantsantuwa a zo a kada ƙuri'a. Da ƙasashen gaba ɗaya ma shugaban ƙasa za a bi su. Su da ata da manyan abisu da wani abu a taushe musu baki in su jawo na ƙasa. Amma kuma idan zaɓe daga ya wuce na ƙasa suna kashe mu zarafi. Mu yawanci mafi yawa muna tsaya can mu yi ƙuri'a, mu ji ƙuri'a mu kuma sai da Allah ya kaddara mu zo nan sai mu samu lokaci mu zo a lokaci muna komawa.
Kana da dama ka gaya wa 'yan siyasa musamman waɗanda suka shiga takara na neman shugabancin tarayyar Najeriya, musamman me za ka faɗi musu kan ko da ɗaya daga cikinsu ya yi nasara a doki mataki domin gani an shawo kan ire-iren matsaloli da ka ayyana haka da kuke fuskanta?
Mun mataki abu da muke so ga shugabanninmu bisa tsakanin da Allah, muna roƙon su cewa idan Ubangiji Allah ba shugabanci su ban manta don su tuna da mu, domin muna neman tallafi a gurin su wanda muke so mu samu jarin da za mu yi sana'a mu riƙe kawunan mu ba tare da mai wannan baran ba. Kana da iyali, wasu iyalin ka din wasu suna zuwa makaranta, wani kana dafa shi ka je ka nemi abincin da ka ci da su, to yanzu ba a baka tallafin komai ba, wannan baran ya zama maka dole. Don wallahi wallahi mafiya majority bara dole ne ya zama mana, saboda babu tallafi ga shugabannin mu ba su tallafa mana da komai wanda za mu rike iyalan mu, kuma ba sana'a gare ne, ba wani jaje gare ne wanda za mu kan buke da kuɗi wanda za mu sa mu yi jari na kashin kanmu ba, har mu yi sana'o'i mu ci da kanmu ci da iyalan mu. Duk wani an makahu in kan bincike shi mafi yawansa majority wallahi bara nan dole ta zama masa.
Muna godiya kwarai da ka samu dama muka tattauna da kai. Jama'a, ga kuma wani bawan Allah daga nan, ranka dai ko ka faɗi mana sunanka, sannan kana da mukami a fadin mai martaba sarkin makafi.
Sunana wakili Haruna daga Niger ne zo nan, kuma shi a Niger jahanta wani heto kasan Madawa, nan kuma ina wakilin sarkin makafi na nan kuma shi Tahiru.
Me dalilin isowanka nan birnin kuma, sannan wacce sana'a kake yi anan?
Dalili na zo anan kuma shi dai mun zo nan muna nema abin da zamu ci ne, muna fi sabilillahi ne.
Ka shafi watanni ko shekaru nawa kana nan birnin kuma?
Alhamdulillah, na shafi shekaru ya kai sama ga shekara 15 ni nan mazaunin kuma shi dai ne.
Kana nan tare da iyalinka anan ko dai suna can jihar Tawa?
Zuwa da iyali na nan, amma a halin yanzu kusan sallah babban nan na maida su gida can, saboda ta samu juna ta sauka can gida.
Yanzu cikin ainihin wannan sana'a da akwai kalubale da kuke fuskanta haka?
To, ita sana'a mutum nan shi ka samu dadi, nan shi ka samu kuma rashin jin dadi. Lalle akwai dai wahaloli a kai, don duk wanda ɗan sahaje ka tashi ka kama ta hiya ƙetara nan ƙetar gota nan kilmewan ga abun gashi nan baka dawa sai karhe daya wajajen azhar, akwai wahala ko ka sani.
Kana da wani kira da zaka yi da gwamnatin jamhuriyar Niger?
Lalle da Allah sa dai an samu wani tallahin da za a ba mu yi sana'a.
Wani irin sana'a haka?
Akwai sana'a da makaho zai yi shi kula da kai ne, yadda shekara 20 makahin da ke tare da ni nan sun sani ni dai a yi na shugaban kasa ko wasu masu hannu da su ne suka sai mini lori, to da ni dabara shikenan.
Aka sai maka mota?
Insha Allah da ta isa abin da zan ci.
To ina makaho da jan mota?
Makaho bai ja, amma na samu direba.
Ko za ka samu direba ko?
Zan samu direba, kuma ina da dawon da karhi ne aka yi inda ya kwa, insha Allah ta isa abin da zan ci. Ni da ra'ayi na kenan gare na, inda ya samu dai lori.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da karshen wannan tantaunawa. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Kumasi kasar Ghana, Hamza Adam da bakinsa, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Suleiman, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Kasar Ghana da Daily Graphic da mu soma sharhin jaridin na yau. Babban labarin ta shine an yi bison Queen Elizabeth na biyu shugaban kasar Ghana da sauran shugabannin duniya sun yi ban kwana da ita. Jaridar ta ce shugaban Nana da Danko Akufo-Addo da matarsa Rebecca a shekaran jiya sun haɗe da mashahuran mutane a dukkanin duniya a Westminster Abbey London domin ainihin jana'izar sarauniyar kasar Ingila wadda ta fi duk saura dadewa a mulki Queen Elizabeth na biyu. Ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito ke sanda ake awa. Yan sanda sun ba da tayin CD 100,000 ga duk wanda zai bayar da labari akan masu wannan kisa. Jaridar ta ce ma'aikatar yan sandan kasar Ghana ta ba da sanarwar za ta baiwa duk wanda zai fallasa mutanen da ke kashe-kashe a wa da ta ba kowane mahalukun da zai kawo wannan labari Ghana CD 100,000. Game da labarin da muka samu daga ma'aikatar ƴan sanda a ranar Talata, zai yiwu akwai ƙarin mutane da ke da hannu a cikin wannan aika-aika. Akan haka, ma'aikatar take kira ga jama'a su haɗa kai su bayar da labarin duk da zai taimaka kamo sauran masu kisan. ƴan sanda a halin yanzu dai sun kama mutum ɗaya wanda ke da hannu a kashe-kashen. An kama shi ne a ranar 19 ga watan Satumban shekara 2022, kuma yanzu haka yana a hannun ƴan sanda. Kudin man fetro ya tashi. Raunanan CD ya jefa masana'antar aikin jiragen sama cikin wani irin mummunar hali. Wannan shine labarin da jaridar The Herald ta ruwaito. Jaridar ta nuna cewar masu gudanar da ayyuka a ainihin masana'antar jiragen sama sun faɗa cewar sun samu mummunar hali dangane da tashin kudin man fetro, kuma suna addu'an su samu agaji daga gwamnati da zai taimaka musu. Sun nuna cewa somi daga shekaran nan zuwa yau sun samu ƙarin kuɗin man fetro ɗin da jirage na sama ke amfani da shi da kashi 112. Manajan Fashin Samuel Ticine ke faɗan haka. Sai jaridar The Chronicle ita kuwa wannan labarin ta ruwaito tuni Allan ya kirkiro ayyuka da yawa, saboda haka babu shakka shine zai jagoranci NPP a zaben shekara ta 2024. Wani malamin jami'a na Legon ne ya faɗi haka. Jaridar ta ce Dr. Nana Kwame Nkrumah, wadda malamin jami'a ne na Legon, ya faɗa cewa ƴan Ghana babu shakka za su saɓi ministan Tirida da masana'antu Allan Kwadwo Turanmu a kan tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama cikin wata hira da The Chronicle. Malamin jami'an ya nuna cewa dubi ga masana'antu 125 da ya zuwa yanzu minista na Trade ya ainihin hassasa, Mr. Chiramantin shine masu zaɓi za su nuna sha'awa a kansa fiye da tsohon shugaba John Dramani Mahama. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanan Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra. Da
to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya soki Vladimir Putin kan mamayar da ya yi wa Ukraine a jawabinsa da ya gabatar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da shugaban na Rasha yake ƙara haɓaka ƙoƙarinsa na yaƙi da kuma yin barazanar ɗaukar fansa ta hanyar amfani da makamin nukiliya. Da yake jawabi ga taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya a New York da safiyar Laraba, Biden ya yi amfani da galibin jawabinsa wajen yin Allah wadai da Moscow. A halin da ake ciki, fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi na yunkurin sanya farar hula su yi yaƙi a Ukraine, kamar yadda wata ƙungiyar 'yan sanda ta sanar a ranar Laraba. Ƙungiyar sa ido ta OVD Info ta kirga akalla mutane 1,332 da aka tsare a gangamin da aka gudanar a birane 38 na kasar, bayan jawabin da Putin ya yi da safiyar jiya Laraba ga al'ummar kasar. To daga ƙarshe, babbar mai shigar da ƙara a jihar New York ta tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa na duniya da uku daga cikin 'ya'yansa manya da hannu a wata gagarumar zamba ta fiye da shekaru 10 ta hanyar ƙara darajar kadarorinsu na biliyoyin daloli don amfanin kansu. A wata ƙara mai shafuka 220 da aka shigar a kotun kolin jihar New York, babban mai shigar da ƙara a jihar Letitia James ta zargi tsohon shugaban na Amurka da yin ƙarya akai-akai kan bayanan kuɗinsa, inda ya ƙara darajar kadarorinsa don samun amfani a harkokin kasuwancinsa don samun lamunin banki da na ƙimar inshora.
To masu sauraronmu, na muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salamun Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Kastalin, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.